Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 4 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalar tallace-tallacen ƴaƴa mata. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ni kam in ban dora mata tallaba ya za a yin hada mata kayan daki in aurenta ya tashi a ani kam ai dole yarinya ma ta yi talla in ba ta yi tallaba me za mu ci a mafi akasarin garuruwan jahohin arewacin Najeriya yana wuya kai tafiyan minti 10 baka ga ƴan mata ko kananan yara suna tallaba a bakin kasuwa ne ko makaranta tasha ko masana'antu wuraren leburori ko kuma kan titi suna yawo babu dare babu rana don haduwa da masu sayan abin da suke talla. Babban abin da zai baka mamaki shine yawancin abubuwan da suke siyarwa ba sa wuce abin naira 500 ko 1000, amma yarinya za ta bar gidan iyayenta tun safe har zuwa dare da sunan talla. To ire-iren dalilai da yake sa wasu mata ko in ce iyaye mata suke dora wa ƴaƴansu talla kenan a wannan zamani da ake ciki. Masu sauraron mu, a cikin shirin namu na yau, abinda zamu tattauna kenan wato matsalar tallace-tallacen ƴaƴa mata. To bakin namu na yau zamu so ku gabatar da kanku.
Sunana Hajiya Hadiza Gomina.
A sunana Kaka Suleiman.
Sunana Hajiya Kulisalu Malumbo.
To Hajiya Hadiza, in muka fara da ke, zu muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa yara talla, wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama, kama ta rashin tarbiyya ne fyaɗe da ake yi ma ƴaƴa mata sakamakon wannan tallan. Kiga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiyya, to shin menene babban dalilin da yasa su mata suke dora ma ƴaƴansu talla?
Mata na dorawa ƴaƴansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki, saboda in ta tashi yin aure ba za tura ta haka kai ba. To maza maimako su ma su zauna su yi responsibility din su duk sun bar ma mata, wai mace na cikin gida ba za ki fita ba, ba za ki kaza ba, dan dole su nemi abin da za su yi su samu dan kobo. In yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure, za tura ta salala haka nan na gidan miji? Ai dole a dan bata wani abu, a samu mata dan kayan daki, dan kayan kitchen. To miji uba bai kawo ba, ina uwa za ta samu da take cikin gida? Shi yasa suka gwamnati yaran nan su je su yi talle ko kuma su yi aikin su house girl hakan nan su samu kudi. To cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga. To duk wannan abun kuma in yazo wa zai koya musu? Shi yasa yaran ba su da tarbiyya, saboda ba su zauna da iyayensu ba. An je talla an dawo, kin gama saidawa? In baki gama ba me ya faru? Tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kudin ta dawo. Uwan tana gida bata sani ba yarinyar ta kawo. To shine mafi muhimmancin abun cikin wannan talla din nan.
To ba kya ganin sa ƴaƴa mata musamman kananan yara suna talla din nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu, kama kaman ta gefen tarbiyya?
wurin tarbiya gaskiya yaran na ba su da tarbiya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na waye wasu tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin soro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza ma na iya bin su gida ba wanda ya sani
to Hajiya Kulu in muka dawo kanki wasu na zargin cewa dorawa ƴaƴa mata talla yana daga cikin abin da yake jawo tabarbarewar tarbiyar su ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta bangaren ki
eh haka ne kuma ba haka bane abin da yasa nace haka ne waɗansu yaran daga talla ne ake samun lalacewar tarbiyar su kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sai ba wara ta hura mata wuta tace dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shikenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi don me dan ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla bane yake kawo tabarbarewar tarbiyyar yara yanzu musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa 100% a lalacewar ƴaƴansu da makoci zai ma dan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane kaza malam wane ya zo ya faɗa sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu idan uban ɗaya miki salaman kin sonar a ba tsakani wani magana to in baki dando ki sa wando saboda ta dauro za a zo a dan bane ina mara ma dan sa baya kiri yaro zai abun kai tsawa iyaye ce an tsana dan su to daga nan ana nana na har su ma zuwa karfin su to shikenan su ba su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke kawo tabarbarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu
to ke a nake ganin kina ganin cewa a tallaba ya daga cikin abin da yake kawo tabarbarewar yana ciki amma ba shi kadai ba haka ne to wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su dora wa yaya talla
haka ne
to amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai kaga ya zauna a gida kuma a ce ya ake dora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi
haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawar uba uba ne ya kamata ya dauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta dora ma ƴaƴan talla domin su zo su ci abin da za su ci na maganar rayuwa amma waɗansu iyaye matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun sa ma ƴaƴan su talla wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je talla to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yaran suke yin talla dole ce take sa suke yin talla ko ba inda su yi
a to Ajiya Kaka in muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake dorawa ƴaƴa mata a wannan lokaci da ake ciki
Ento gaskiya ina ga wannan matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa na farko dai ba za a dauke issue na economic problems ba na rashi da talauci da ya addabi al'umma yadda zaki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gaban su to wasu kuma kin ga bugu da ƙari babu ilimi na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai ki ga sai suna daura yaran su talla yaran nan kuma galibi kanana ne
sosai
a teens din su suke 13-14 da kyar ki samu wanda ta dira 18 balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da mutuncinta to shi yasa ake samu wayannan matsalolin gaskiya so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi akwai rashin fahimtar addini to ina ga duk wayannan su ne suka taru yawa suke causing wannan problem
to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki bayar domin iyayen da suke dorawa ƴaƴan su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma ƴaƴan su talla a gida ba
yawa bar ma maganan in faɗi wani ba matsaya ta uwa wanda nake wa yara tarbiyya farko mu duba mu musulmi ne yawa to kuma addinin mu ya ba mu haifu wannan yara amana ne kuma in muka ce ba ma ta farin fannin musulunci zamu duba ba zamu duba ta kasa ce gaba daya ma yara ko ina ka samu da underage amana ne kuma kare haƙƙin su da mutuncin su a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummar su wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba kai auren saboda aure comes with responsibility ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yauwa na tattalin arziki to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan ita gwamnati tana da nata role to play amma ni ba na san kullun a ce gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata
da ya kamata ta
taka yauwa tana da role da ya kamata ta taka to amma mu ma din iyaye da kuma community kowa yana da nasa role da zai taka so ina ga gaskiya ba abu ne da ya tace ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi babu kula an daura musu talla duka talla in kika duba trend nawa ne akai to amma suna fita kuma kin san in dai yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to keke ma kin san sai abin da ya faru
sosai
to kuma muna samun gaskiya labarai kala-kala na irin halin da yaran mu ke shiga ciki wanda lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane ita ma gwamnati ta yi ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities da malaman mu da traditional institutions mu duk ya kamata a shiga ciki dumu as I stopping wannan completely bai kamata a ga yara suna kan titi suna talla ba gaskiya ya kamata a hana shi kwata-kwata in ma doka za a sa law za a sa da za a ce in an yi hakan child abuse ne a daina shi ina ga ya dace a sa
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC yanzu zai bari mu dan numfasa kana muka dawo shirin namu zai dora garza ya ga masana domin su bayyana mana illolin da ke tattare da tallace-tallacen ƴaƴa mata a wannan zamani da ake ciki. A yau dai muna tare ne da Malam Rulwanu Ladan, masani kan zamantakewai rayuwar yau da kullum, inda zai mana bayani kan illolin tallace-tallace da kuma shawara ga iyaye mata da ke dorawa ƴaƴan su talla.
Abin da ya shafi tallace-tallace na ƴaƴa mata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ƙasar Hausa tabbas an sani da cewa a addinance wannan abin lalace ne, abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, duka mu makiyaya ne kuma mu duka abin tambaya ne akan abinda aka bamu kiyo. Ƴaƴa mata arziki ne, amma mafi yawan mutane a halin yanzu especially marasa ƙarfi sukan labe da wannan abun su bautar da ƴaƴansu mata ta hanyar nemo masu kuɗi especially iyaye mata, kuma wannan abun ba ƙaramar musiba bace, yawan bata gari dama suke nema ta haka idan suka sami yaran za su ba su abin da ba su taba jin labarin shi ba bare su samu, kuma ta haka suke samun su lallata masu rayuwa. Don haka wajibi ne gwamnati ta tashi a ga girl child education an tashi tsaye a kan shi a gwamnatance, kuma ya dace hukumominmu masarautu da sauransu su tashi tsaye ta hanyar samun wasu 'yan programs ko da a local government levels da za a koya ma yaran nan wasu sana'o'i da za su iya yi a gidajen su ba ma da uzuri dan ba ma da kudi ya zama ƴaƴan mu mata suna lallacewa ya mace fa ilmantar da ita ko kuma tsare mata mutuncinta ba karamin aiki bane wajibi ne a tashi tsaye waɗannan abubuwan su canza daga yadda suke a yanzu iyaye mata ko in ce iyayen mu duka masu dorawa ƴaƴan su tallace wanda wasu suna barin anguwa wasu su bar gari su ci kasuwanni ƙyamace to wannan abun baya maganin talauci wajibi ne a tashi tsaye idan har kana ganin dole ƴarka sai ta nemi wani abu so abinda yafi maka alkhairi ko yafi miki alkhairi a matsayinki na uwa ki raba ta da tallar ta dauka ta tafi idan dole ne sai an yi a anguwarku a bakin gidanku a masallacin anguwarku ba za a rasa inda za ta iya ajiye abinda za ta sayar ba mu tashi tsaye mu tabbatar wani ƴaƴa matan mun ba su ilimi saboda gaskiyar lamari shine yawan abinda ke kawo abun jahilci yana ciki saboda hadli yana da wahala ka hadu da wadda daliba ce serious daliba ta karatu alqur'ani ko kuma kaga wadda ta ƙara secondary school a ce tana wa'annan tallace-tallace ba zai yi ba na daya a ba ƴaƴa mata ilimi na biyu iyayen mu shugabanni na anguwanni haka da sarakuna muna da abin da zamu taka makwabta suna da abin da zasu taka idan kaga yarinya ta shiga matsala wani na sai lalata rayuwarta ka tsawata idan ta kama ka bayar da shawara idan ta kama ka kaita a gurin iyayenta amma wannan tallar ba karamar musiba bace a kasar Hausa
Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin kwalamar mu
To ma sauraro umma ka dawo gefen kwalama kuma a yau dai bako mu
Assalamu alaikum sunana Maryam Bako Idris amma an fi sani na da Mary Mills
To masu sauraron mu ne kun ji Mary Mills wato sunan ƴan gayu kenan ba mamaki ma sunan take amfani shi kenan a dandalin sadarwa na zamani To a yau me zaki girka mana ne
Okay to yau dai zamu dubula ne wanda kin ga snacks ne most mutane suna son shi and kuma yana da sauki sannan kuma wajen sarrafa shi baya bukatar kaya da yawa
to in ma sauraro suna tare da mu a daidai wannan lokacin kowa da ya san dublan abu ne na gargajiya abu ne da kuma zaki ga zai yi wahala a ce ayi biki da na masu hannu da shuni da biki irin namu na masu karamin karfi zai yi wahala a ce ayi bikin nan a gama ba tare da an samu ire-iren abubuwa da suka wato kamanci shi wannan dublan ba to Hajiya Maryam kamar an za a yi wannan dublan din da me da me ake bukata
Okay. To the farko dai kina buƙatar flour, kina buƙatar sugar, kina buƙatar mai, sannan kina buƙatar pinch of salt, sai kuma baking powder. Sannan kuma kina buƙatar riɓi, soyayyen riɓi don ya ƙara mishi armashi.
Haka ne. To bayan an uwar gida ta wato adana waɗannan abubuwa a gefe guda, ya za ta fara wannan dublan din?
Okay. First of all, zaki sa flour ki. Let's use a kin san komai da measurement ya fi.
To yawanci kuma dai iyayen mu a gida sun fi fahimtar Hausa.
To yawa abu dai da farko dai kin ga duk abin da zaki in kika auna shi ya fi saboda nan gaba in zaki ki san yanda kika yi abin ki. So yanzu in kika samu tunda dai me using measurement ni using abu amfani da gongoni tunda kusan kowa zai iya wannan samun sa so kin ga in kika samu flour ki kaman gongoni hudu sai ki samu sugar ki just 1 tablespoon ya isa
eh kaman chokali dai na abinci kenan
na abinci ya isa shi sugar a cikin kwadin yakan sa ya danyi brown kenan sannan sai ki samu gishiri dan kadan ki dan sa da dan hannunki ki dan diba ki saka kadan kawai so sai ki samu baking powder shi kuma baking powder ki samu rabin chokali kenan sai ki zuba sai ki dauki mai shi ma rabin gongoni sai ki zuba
duka a cikin kwabin
duka a cikin flower zai ki zuba biki kai ga kwabawa ba tukunna yes eh so in kika zuba wannan karki sa kwai wasu suna sa kwai amma kwai yana sa yayi laushi yana kakkaryewa so sai ki kwaba shi da ruwa in kika kwaba shi da ruwa daidai abin da kaman zaki kwabin cincin sai ki samu in to in Allah ya hore miki kina da abun murza taliya sai ki samu ki wajen da yake flattening din do din yake sa shi ya fadada shi yawa sai ki murza shi sosai in kika murza shi sosai sai ki zo ki nannada shi nannadawan zaki iya dukin da kike so abin dukin da kike so zaki abin ki wani a in kika dauki farkon flower zuwa karshen ta in kika murda ta haka sai ki hada baki so in kin hada bakin ta duk sai ki ajiye su ki jira su
to kuma in dai mutum bai da wannan inji na barza taliya ya zai
zaki iya amfani da rolling pin amma baki da shi zaki
kenan rolling pin din
abu murza flower kila
kin ga ko da mutum bai da wannan dai zai iya samun kaman kwalba haka ya murza
ko muciya ma
ko muciya ma dai kowa yana da muciya a gida
to ko muciya ma duk zaki munsa ta tayi fale fale sosai dai in tayi fale falen ya fi dadi akan yayi tuwo tuwo din so sai ki zo ki daura mai ki akan wuta in kina da hali ki sa isasshen mai a ciki to by the time da yayi zafi man amma kai ki bari yayi zafi irin yanda zai kone sai ki zo kina dauka ɗaya bayan ɗaya kina sakawa a man kar ya zamanto da sanyi kuma kar ya zamanto yayi zafi sosai a tsakatsaki dai zaki
zo a cika mai wuta kenan in ma ice ne kar a sa mai ice da yawa ya ta bulbulbul in kuma gawayi ne shi ma dai sai a kalbi ana duba in kuma masu gas ne sai su sa shi on low flame
a medium din
a medium ko
to in kika saka in kika soya kina tarawa to already in dama kafin ki gama soyawan ko in ce kafin ki murza abin ki suga kin dafa suga sugan shi kuma yanda zaki dafa shi ki samu wannan gwangwani hudin da kika yi flower to suga gwangwani biyu ya ishe ki sai ki dafa suga sugan zaki daura shi da ruwa gwangwani daya a wuta so sai ki samu lemon tsami guda daya
to amma shi kamar yanzu in ka dora tukunya akan wuta zaka zuba ruwa gwangwani daya sai ka zuba mai suga gwangwani biyu sai ka bar shi akan wuta
sai ka bar shi akan wuta ka sa lemon tsami ki samu lemon tsami guda daya sai ki yanka shi ki matse shi in ki matse sai ka dau wannan zuba akan wannan sugan da yake dahuwa in kin zuba ya dan dahu lokacin da
ta jujjuyawa
ba sai kin juya ba saboda da ruwa ai a cikin sa ba abin da zai same shi to idan yayi kamar minti 10 zuwa minti 15 zaki ga yana bubbles kumfa kumfa kenan yana kumfa kumfa kenan to kenan sugan ya dahu in kina so ki tabbatar zaki dan dibi ka dan ki sa dan wani abu zaki ga yana dan yauke amma ba wai yayi katat sosai ba
kai kauri da yawa
kai kauri sosai so sai ki kashe shi in ya dan yi sanyi kin aje shi can kuma dublan ɗinki kin gama shi to in kika zo to yanzu dai duba da yanda suga yayi tsada kin ga mu da in zaki dauki kowanne guda ɗaya ki tsoma a cikin sugan ki aje ki dau ɗaya ki tsoma ki aje to amma yanzu kin yanda suga yayi tsada zaki iya samun abinki kaman in kina da dan roba ko ma robar ruwa kika samu kika juya sugan sai ki dan bula bakin murfin
haka
sugan zai na zuba sai kina yaryadawa akan shi dublan din da kin riga da kin jera su akan faranti bayan ya riga da ya tsane a kwando
na
amfani to sai ki zo kina yaryada mu sugan in kika yaryada kika yaryada sai ki dan rage sugan kadan
haka
so shi kuma wancan ridin daman dan dai ya kara mishi armashi ya kara mishi kyau ne already kina da shi soyayye gyararre so sai ki zo bayan kin sa sugan sai ki barbada in kin barbada ridin sai ki kawo guntun sugan ki kara barbadawa shikenan kin gama
sugan wato suga wanda ba dora akan wuta ba kenan ko kuma shi din wannan din
wanda kika
okay bayan an dan barbada na farko sai a zuba mai ridi to ya kan dauki lokaci ne kafin a sake sa na sugan ko kuma duk a lokaci guda
a lokacin kawai shi ma in kin ba ma lalle sai kin kara zuba sugan ba maybe zai rage saura ne so kawai sai ki yaryade sauran amma already in dai har kin sa sugan farko kin sa ridin shi ma zai kama to shikenan kin gama dublan ba
so
masu iya magana suka ce taba kidi taba karatu. In muka garzaya fagen waki-waki kuma muna tare ne da Abdul DMG Agenda mawaki daga jihar Kano wanda ya shigo wannan shiri kuma zai fara ne da yadda ya fara sana'ar waka.
Yawa to alhaji baka waka sai aka ce mun ai wakar soyayya ita wajen 2000 ake kasida ne ake 3000. Sai nace to ni ma da Allah ya za a yi na buga wakar soyayya na sai aka ce ai kudin ka bai kai ba. Sai nace to ko bashi ne amma mana sai aka ce a sai dai in yi ka na ban ta a gurin daga nan kuma na samu kudi sai na cika saura. Sai nace to ba matsala. daga nan kuma ana nan dai na buga waka daga buga waka na bar musu waka wajen satin ka guda a studio da Allah ya bani kuɗi da zo na karbi waka ta to wannan dai ita ce waka ta fara ita farko waka ne wata yamma ta mai suna Zainab.
To kai menene ya ja ra'ayinka ka fara waka?
Eh gaskiya abin da ya ja ra'ayina na fara waka shine ina son na zama gayi sosai kaga ƴan mata suna cewa wannan gayin yayi.
Sai kuma kana ganin waka shine abu na farko da zai sa ƴan mata su san da zaman ka kenan.
Yawa, idan gaskiya ina son faranta mata dalilin wannan abin da shi ga ra'ayina sai na fada waka kuma.
Okay. To da ka fara waka din nan kuma ya zama baka da kuɗi in ka je studio aka ce maka kasida naira 3000 waka soyayya naira 5000. To da ya aka yi ka wato kai girmama har ka kai wannan matsayi da kake ciki a yanzu haka.
Eh to gaskiya ne daga nan kuma sai na dan zame na dan fara harkar gini ina dan farin wayoyi ina dan sayarwa ina kujiba dai. Da haka dai sai na samu ne wata waka ta biyu ana ce wakar jini da hanta. So da ne wannan waka kuma Allah ya taimake ni ta karbo a social media irin kenan su TikTok kafafen sada zumunta ne ya rubu.
To da haka dai
kuma wakar sai ta karbo ta tafi sai da maka suke santa.
Haka ne. To a matsayinka na mawaki kamar yadda ka faɗa kana wakar kasida kana wakar soyayya shin wani waka ne fi jan hankalin jama'a a wannan lokaci da ake ciki?
A wannan lokaci dai da ake ciki akwai wata waka wadda na yi jini da hanta ana ce baitin ta gida daya haka ma jini daya wuri daya mun zama tafiya.
Gaskiya ni ma dai na nishadantu ina ga kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokacin. To wani irin farin jini da kuma wato wani irin farin jini wannan wakar ya jawo maka a wajen al'umma?
Gaskiya wannan wakar ta karbi wajen al'umma daga nan ma da naji ɗan mata dai sun karbe ni suna yi na motsi kaɗan suna yi na sai na ɗan tsokane su sai na mutu wata waka ana ce wakar kina bilicin.
To wannan kwadda ka ce wakar kina bilicin baka ganin matan da suke bilicin za su ji haushinka kai kuma da kake so ka ga cewa ka samu karɓuwa a wajen ƴan mata?
Eh to ai ni dai kin gani ba ɗan uwansu ba ne Allah ne haɗa mu kai sai so nake mu dinga wasa da su in tsokane su kai in haka nake so shi yasa na musu wakar kina bilicin.
To da kai wannan wakar me ya biyo baya?
To da ne wannan wakar dai abin da ya biyo baya shine zan ga wutar ka ɗaura tana kina bilicin bana bilicin an fara
kina bilicin.
To yanzu ka san duk rayuwar nan da ake ciki musamman aka ce abin da ya shafi harkar waka ko harkan yin fina-finai zaka ga mutum in ya ce ya nuna a gida yana son ya yi kan fuskanci kalubale daga wajen ƴan uwa ko kuma iyaye. Wani irin kalubale ka fuskanta ko kuma dai baka fuskanci komai daga wajen ƴan uwa da iyaye ba?
Gaskiya na fuskanci wannan kalubale 100%. Dan har yanzu ko mahaifina sai dai mun fatan alkhairi ce Allah zai taimaka in abincin ku a nan yake amma dai a bari har yanzu wannan.
Har yanzu dai mahaifi dai yana dai sa albarka amma da yadda ba kenan?
Yawwa amma uwa kuma dai alhamdulillah ta ba da wuya da kanta ga baki idan har karfafawa take sosai ma kuwa da kuɗin jikinta.
To masu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa da fatan kun ji dadin wannan shiri da muka kawo muku a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale zo gare ku sai Zara'u Aminu Fage da ta tsara shirin ta kuma gabatar Iru Kayyaba shike muku fatan alkhairi har kullun bi salam kuma da sa hakimi.